ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك وأنا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدسا كسادوا وأن مسلا شيء بيتارن البركة مسلا شم عثمان ابن عفان dake nan gadan kai a cikin garin Kano a wannan yammaci mai albarka na Juma'a, yau 29 ga watan Shawwal hijran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1436, wanda kuma yazo daidai da 14 ga watan 8 miladiya ta 2015, a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, wanda kuma muna nan cikin tafsirin suratul baqara, wanda wannan shine majalisinmu na 52 a cikin tafsirin wannan sura ta Baqara. Muna yi wa Allah ta'ala godiya wanda ya sake ara mana dama, ya ba mu lafiya, muka sake saduwa bayan azumin watan Ramadan, wanda muke fatan Allah ta'ala ya karbi ayyukanmu da muka yi na alkhairi a cikin sa. Azuminmu da sallolinmu da sadakarmu da dukkan wani aiki da muka kaddamar a wannan wata mai albarka, Allah ta'ala ya karba ya sa mana su a cikin mizaninmu na ayyuka na kwarai ranar gobe kiyama. Sannan kuma muna fatan Allah ta'ala zai yafe mana kurakuranmu da gazawanmu, waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba. Mun tsaya akan aya ta 75 da ita ce za mu tashi akan ta, afatatma'una an yu'minu lakum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحدثونه وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليهم ليحاجوهم به عند ربهم، أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون.
الله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، شن كنا ثمان كنا فاتن كنا سارا في إيمان دكو، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. الهال ونبنغري ندق تكنس سنا سورا رم غنر الله، ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه، sannan su gurbata maganar Allah su jirkita ta bayan sun fahimce ta. Wahum ya'lamuna, alhalin suna sane. Wa idza laqul ladhina amanu qalu amanna, kuma idan suka hadu da waɗanda suka yi imani sai su ce mun yi imani. Wa idza khala ba'dhum ila ba'd, idan sashin su yake banta da sashi, ya kadaita da sashi, qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum, sai su ce musu yanzu kwa rika fada musu abinda Allah ya yi muku fatahi da shi, li yuhajjukum bihi inda rabbikum, dan su kafa muku hujja da shi a gaban ubangijinku afala taqiluna yanzu ba za ku yi hankali ba awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun ashe ba su sani bane Allah ta'ala yana sani da abinda suke boyewa da abinda ma suke bayyanawa bayan Allah ta'ala a ayoyin da suka gabata tun lokacin da ya fara mana magana akan banu Isra'il Allah ta'ala yake gaya mana dabi'u da halayya miyagun halaye na banu Isra'il na jinsin kabilar Yahudawa da irin yadda annabi Musa alaihi salam yayi ta fama da su da irin taurin kansu da yadda suka rika jayayya da wasu ayoyin Allah suka rika kafircewa da butulcewa ga ayoyin Allah da irin mu'jizozi da Allah ta'ala yake nunawa a hannun annabi Musa alaihi salam har dai ta kai inda Allah ta'ala yace summa qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa Allah ta'ala yace sannan zukatanku suka kekashe suka bushe suka daskare bayan abinda kuka gani na ayoyin Allah suka zamo tamkar duwar wasu koma sun fi dutse tsananin kekashewa tsananin bushewa wato Allah ta'ala ya sifanta zukatan Yahudawa saboda yawan fada da addinin Allah da yawan bijirewa umarnin Allah da jayayya da kirjiya da taurin kai da suka rika nuna wa annabin Allah Musa alaihi salam Allah ya sifanta su da cewa zukatan su sun bushe sun kekashe babu wani abin da zai shiga waɗannan zukata har ya sa zukatan su yi taushi zukatan sun zama babu wani abin da zai shige su na imani ya ratsa su har ya kasance zukatan su sun lausasa sun tausasa annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa sun kasance suna ganin cewa babu wani wanda ya fi cancanta ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama da abin da ya zo da shi na alkur'ani da shari'a kamar yahudawa saboda me saboda suna da ilimin abinda Allah ta'ala ya saukar na littattafan da suka gabata suna da wannan ilimin da kuma za su yi imani wannan zai sanya sauran mutane musamman jinsin larabawa waɗanda su suke ganin yahudawa masu ilimi ne to da za su ga yahudawa sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan zai sa su ma su yi imani saboda ilimin da suke kallon su da shi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka kasance masu tsananin kwadayi masu tsananin fata da kaunar su ga cewa yahudawa sun shiga addinin Allah kungiya kungiya saboda kasancewar addinin Allah da alkur'ani da Allah ta'ala ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo yana mai gaskata abinda yake tattare da su abinda suke tare da shi na ainihin labarin annabawan da suka gabata sannan addinin musulunci ya zo da warware musu wasu matsaloli da yawa da suka dame su sannan ya zo da dokoki waɗanda ba za su wahalar da su ba za su sauƙaƙe musu wasu abubuwa waɗanda suke nauye-nauye ne a kansu kamar yadda Allah ta'ala ya sifanta annabi sallallahu alaihi wa sallama da abin da ya zo da shi na musulunci da cewa wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith wa yadhau anhum israhum wal-aghlal allati kanat alaihim Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo yana mai halatta musu dadadan abubuwa yana mai haramta musu abubuwan da suke marasa kyau miyagun abubuwa wa yadhau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim yana sauke musu nauye-nauyen su da kukubin da yake daure da su wanda yake a kansu na abubuwan da Allah ta'ala ya haramta musu saboda taurin kansu musulunci yazo dan ya sauke musu wannan nauyi annabi Isa alaihi salam da yazo ya sauke wani bangare ne amma bai sauke duka ba wa yuhillu lakum ba'd alladhi harrama alaykum amma annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yuhillu lakum at-tayyibat wa yuharrimu alaykum al-khaba'ith wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith daka annabi sallallahu alaihi wasallam yazo dan ya sauke dukkan wani nauyi wanda shari'ar annabi Musa alaihi salam ta farlanta shi ga banu Isra'il to kaga ashe indai da za su yi anki da hankali ya kamata a ce sun fi kowa gaggawa zuwa ga imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan ta sa annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai suka kasance masu kwadayi na suka cewa Yahudawa sun yi imani, kaga ashe abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka gina wannan kwadayin nasu akai na imanin Yahudawa wata hujja ce wadda hankali zai kama ta. Da a ce Yahudawa sun yi aiki da hankalinsu, to da ya kamata a ce sun yi imani. Sai dai bayan Allah ta'ala ya gama gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama labarin Banu Isra'il wanda suka kasance a zamanin Annabi Musa alaihi salam, suka ga irin ayoyi da mu'jizozi da Allah ta'ala ya nuna a hannun Annabi Musa alaihi salam, da irin abin da Allah ta'ala ya musu suma na gata wanda duk mun karanta a baya. Ubangiji ta'ala ya saukar musu da alman wasalwa, Ubangiji ta'ala ya sanya musu alghamam yana yawo a kansu, yana musu inuwa girgije, yana musu inuwa. Allah ta'ala ya fitar musu da ruwa daga ƙasa, daga duwar watsu, ya fitar musu da ruwa daga duwar watsu. Ubangiji ta'ala ya nuna musu ayoyi da mu'jizoji suka gani karara, kamar wannan da Allah ta'ala ya tashe shi bayan an dake shi da wani bangare na saniya, ya tashe ya maganar da ake bukata a ji daga bakinsa. Waɗannan ayoyi ne wanda sun gani. Allah ta'ala duk ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya faɗa masa shi da sahabbansa cewa ga abin da yawa Banu Isra'ila na farko. To amma wannan bai sa su sun yi imani ba, wannan kamar ma an ƙara ziga su ne, an ƙara tunzura su wajen taurin kai da cijewa da tirjiya da jiji da kai. Saboda haka kasancewa Al-Qur'ani ya zo tare da bayani daki-daki, ya zo tare da cewa babu wani abu na shakka a cikinsa, wannan kadai bai iya daukewa Yahudawa wannan abin da yake cikin zuciyarsu na taurin kai ba. To wannan yasa Allah ta'ala yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa, afatatma'una an yu'minu lakum, haka maganar aka fuskantar da ita zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa duka. Abama'u, abin da ake nufi da abama a larabci shine ka rika sa ran faruwar wani abin da kake bukata tare da tsananin kwadayi, ka rika sa ran abin da kake so kake bukata zai faru, kuma sa ran naka ya zama da tsanani da karfi sosai a cikin zuciyarka. Wannan shine ake nufi aqaba, ar-raja ne ma'ar ragbati shadida, kai fatan abu tare da tsananin kwadayin sa, shine ake kira aqaba. To abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam da habai suke da shi kenan dangane da Yahudawa, dangane da imanin Yahudawa, suna da kyakkyawan fata da kwadayi mai tsanani akan cewa Yahudawa su yi imani, saboda abinda zai bada dama na waɗanda ba su kai su ilimi ba, ko waɗanda suke ganin Yahudawa wannan masu ilimi ne zai sa su yi imani su ne Larabawa. To sai Allah ta'ala yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbai cewa su fitar da rai, su fitar rai, su cire kaunar wannan kwadayin da suke da shi a cikin zuciyarsu, su cire su daga zuciyarsu, su hutar da zukatansu. Afatatma'una an yu'minu lakum, za ku kuna yanzu kuna tsammanin za su yi imani da ku? Wani zai iya tambaya ya ce to yaya za a hana su yi kwadayin imanin waɗannan bayan Allah, ko a yi mamakin in sun yi kwadayin cewa Yahudawa za su yi imani tare da cewa an yi umarni a yi musu da'awa a kirawo su zuwa ga musulunci, kuma ba a ce a kirawo su yau gobe ka a kirawo su ba. To in har za a gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam a rika mamakin me yasa yake kwadayi, to me yasa aka ce ya kirawo su zuwa ga musulunci, wataƙila wani ya kawo wannan tambayar, to me yasa aka ce ya kirawo su zuwa ga musuluncin nan, tun daga shi Allah ta'ala yana mamakin me yasa har Annabi da sahabbai suke kwadayin waɗannan mutane za su yi imani. To ansa anan shine Allah ta'ala ya hana mu yi kwadayin imanin su ne, ba wai ya hana mu kira su zuwa ga imani ba, domin koda kuwa mun fitar da kauna cewa ba za su yi imani ba, wannan da'awar da za mu yi, wannan wa'azin da za mu yi za mu musu, akwai iqamatul hujja akan su, akwai tsayar musu da hujja a nan duniya, wanda ita ce za ta sa a yi musu hukuncin kafirci. Saboda wanda hujja ba ta tsayu ba, ba ta kafu a kansa ba, ba za ka yi masa hukunci da ya kafircewa abinda aka zo da shi ba. to kaga koda babu tsammanin za su yi imani akwai amfanin a yi musu wa'azi domin za a tsayar musu da hujja hujjar ta tsayo akan su a duniya sannan kuma ta tsayo akan su a ranar gobe kiyama sannan kuma a cikin yin wa'azin za a iya dace a samu wanda wannan wa'azin zai ratsa zuciyarsa ta haskaka da wannan wa'azin kuma wannan wa'azin ya amfane shi domin anan ana magana ne akan galibin su ba ana magana ne akan daidaikun su ba in aka dube su a dunkule a tattare a jumlance to abin mamaki ne a ce wani yana sa ran cewa yahudan nan za su yi imani amma baya hana cewa a samu daidaiku waɗanda wa'azin da ake zai amfane su su yi imani ashe kaga wa'azin yana da amfani saboda haka ita shi wa'azi ana yi wa kowane ɗaya ne kowane ɗaya a karan kansa ake masa wa'azi saboda haka ba wai magana ce akan ana yin magana ne akan su gaba ɗaya ba ana magana ne akan mafi rinjayen su shi yasa za ka ga a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam an samu ɗaiɗaikun Yahudawa waɗanda sun yi imani da shi irin su Abdullahi bin Sallam kaga ba Yahudi ne kuma ya yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma majority su mafi yawan su ba su yi ba wanda kuma wannan shine abin da yake ɗabi'ar Yahudawa har yau ɗabi'ar Yahudi har yau zaka ga cewa kiristoci ana musu wa'azi zuwa ga musulunci suna kuma musulunta kullun tururuwa suke a duk duniya kuma gaba daya suna shiga musulunci amma kafin ka ga an nuna maka ba Yahudi ɗaya an ce gashi ya shiga musulunci zaka jima sai ka jima kana bincike baka cewa ga wani bai Yahudi ne na ya musulunta ba amma wannan waɗanda suke kiristoci da waɗanda suke bin wasu addinai kullum za ka yi ta samun musulmi kullum shiga musulunci suke yi saboda haka abinda Allah ta'ala yake magana galibinsu yi musu wa'azi tsayar musu da hujja ne ashe kaga yana da amfani saboda haka Allah ta'ala koda ya san cewa wani shi kadai ba zai yi imani ba kamar irin yadda ya san Abu Jahal ba zai yi imani ba amma ai ba bai gaya mana cewa wane da wane ai ba za su yi imani ba don haka ku kira su ba a tantance mana ɗaiɗaikun su ba aka ce wane mai suna kaza ba zai yi imani ba ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a gaya masa sunan Abu Jahal aka ce Abu Jahal ba zai yi imani ba ka hakura da shi sai dai ai magana akan su a dunkule to tunda baka san wane ne a cikin su ba zai imani ba kaga ba zaka dakata da wa'azi ba zaka ci gaba da wa'azi saboda haka wannan magana da Allah ta'ala yayi na cewa afatatmauna an yu'minu lakum ba yana nuna cewa tunda an sa su sun ɗeba kauna daga imanin ba Yahuda baka su daina wa'azi ba wanda ake nufi ba Allah ya ce afatatmauna an yu'minu lakum shin kuna sa tsammanin kuna kyakkyawan fatan cewa za su yi imani da ku an yu'minu lakum wato za su gaskata ku ko za su gaskata abinda kuke kiran su zuwa gare shi na gaskiya a al'adar alqur'ani imani idan ana nufin gaskata Allah ta'ala da yadda da shi a matsayin ubangiji mahalicci abun bauta shi kadai to akan yi amfani da kalb da harafin bani ce amana billah ko amantu billah ko wa yu'minuna billah ko yu'minu billah za a yi amfani da ba'un ne amma ana nufin gaskata wani mutum ba Allah ba to sai a yi amfani da lamun sai a yi ta'diyarsa da lamun ba da ba'un ba wannan kusan shi ne usulubin alkur'ani gaba daya kamar inda a wannan aya za ku muka ce an yi uminu lakum ba a ce bikum ba hakanan wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin qissar annabi yusuf alayhi salam wa ma anta bi mu'minin lana kai ba mai gaskata mu bane kai ba wanda zaka gaskata mu bane game da annabi yusuf alayhi salam cewa kirkici ya cinye shi walau kunna sadiqin koda kuwa gaskiya muka faɗa inda Allah yake cewa fa amana lahu lut fa amana lahu saboda ana magana annabi ibrahim alayhi salam sai Lut ya ba da gaskiya da shi Allah ta'ala ya hada waɗannan misalai guda biyu inda aka yi amfani da ba'un saboda ana maganar imani da Allah da kuma inda aka amfani da lamun inda ake maganar gaskata wani mutum wa minhumul ladhina yu'zuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun qul udhunu khairin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin kaga an Allah ta'ala ya hada misalan guda biyu a cikin wannan aya saboda haka anan an yu'minu lakum shine su gaskata ku ku mu'minai ko kai annabi da mu'minai abinda suka zo da shi kuna da awa zuwa gare shi kuna tsammanin za su gaskata ku ko kuma wannan lamun din an yi mata tazminin al-ijaba ko al-iqrar wato tabbatarwa a zuciyarsu sun san cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam gaskiya ya faɗa na cewa shi annabin Allah ne sun san cewa musulunci gaskiya ne الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الله تعالى يقول وَدَنْدَ مُكَبَاسُ لِلْتَافِ يَعْرِفُونَهُ سُنَا سَنَنْغَ النَّبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ كَمَا يَنْدَسُكَ سَيَّاءٍ شِكِنْسُ سيدي ونبانغالي وتدائفة لكتكنسو ليكتمون الحق وهم يعلمون سنة دي قوية غسكياني الهالة سنسان saboda haka abinda suka ki anan a zuciyarsu akwai shi ne yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne amma sun ki fitowa su nuna yadda da shi don haka wannan lamun din za ta iya nuna an yi tadminin ikrar a cikin wannan kalmar yu'minu din kuma zai iya yiwa wannan lamun din ta zama lamun ta'lil ce an yu'minu lakum ay li ajlikum kuna fatan kuna sa tsammanin saboda ku za su yi imani kamar ana nuna musu cewa mutanen nan fa annabawan Allah manyan annaba irin sa annabi Musa sun fito sun musu wa'azi annabawan su ne daga jinsin su sun musu wa'azi amma sun yi buris sun kibin wannan wa'azi kuna tsammanin yanzu ku saboda ku sai su yi imani saboda haka lakum ya zama lamut ta'lil ce ay li ajlikum saboda ku yanzu sai su yi imani saboda haka in har sun kin imani da da'awar annabawan su to ba yadda za a yi kuma ku kirawo su zuwa ga Allah su saurare ku wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah wannan jumla ce haliya wa qad kana kuma alhalin hakika wani bangare daga cikin su suna sauraron maganar Allah saboda haka wannan wani kaidi ne na inkarin kwadayin imanin su da suke yi me yasa Allah ta'ala ya ce ku daina kwadayin waɗannan mutane za su yi imani saboda kana fariqun minhum saboda wasu bangare daga cikin su wasu jama'a daga cikin waɗannan yahudawa yasma'una kalam Allah suna sauraron maganar Allah malamai sun yi sabani wajen tantance me ake nufi da kalam Allah suwa ake nufi da wannan fariq din suwa ake nufi da wannan bangare na jama'a suwa ne su wanda suka ji maganar Allah sannan suka jirkita ta suka canza ta bayan kuma sun fahimce ta wasu daga cikin malamai suka ce ana nufin malaman su yasma'una kalam Allah ma'ana suna jin maganar Allah wanda ake karanta musu a cikin at-taura kuma suna fahimtarta thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu bayan sun fahimci abinda aka karanta a cikin at-taura sai su canza wannan abun bayan sun fahimce su da hankulansu sai su canza su jirkita shi su sanya abinda baya cikin at-taura su ce yana ciki su halatta abinda yake haramun sannan su haramta halal su canza sifofin annabi sallallahu alaihi wa sallama da suka zo a cikin at-taura domin suna ganin sifofin annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda Allah ta'ala ya bayyana su a cikin at-taura idan an ce fari ne sai su canza shi zuwa baki-baki kaga in aka zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama fari su kuma sun canza sifar zuwa baki-baki kaga sai a ce ai ba shi bane ai maimakon abiyar sun maida shi asmar ko in aka ce rabatan ne fi tul saka tsaki ne shi ba dogo ba zololo shi ko ba dan da kurkushi ba saka tsaki ne ba za ka kalle shi ka ce masa zankalele ba ba za kuma ka kalle shi ka ce masa dan da kurkushi ba to sai su canza raba'atan fitul su canza ta zuwa ga wani dogo wanda yake mai tsawo saboda haka kuma su rika canza ayoyin da suka zo na hukunce hukunci kamar ayatul rajmi ayar da aka yi maganar cewa mazinaci mai aure a jefe shi da ire-iren waɗannan abubuwa da suka rika yi to idan har ya kasance zababbun cikin su sune malamai waɗanda ake ga sune masu hankali sune manya su suke karanta littafin Allah suna fahimtar sa sun kasance suna canza maganar Allah suna jinkirta suna jirkitata suna ba ta fassara gurbatacciya to ya kake tsammanin sauran gama garin su za su kasance ta yaya sauran gama garin za su yi imani idan har waɗannan zababbu ne ba su yi imani ba to ya za ka yi tsammanin wanda yake gama gari ne shi zai yi imani abin nufi a nan shi ne a yanke musu a yanke wa muminai dukkan wani fata da tsammani da suke da shi na cewa waɗannan mutane za su yi imani domin ga irin sifofinsu sifofin ma sifofin malamansu sifofin keɓantattu daga cikinsu to ina ga waɗanda suke sauran gama gari ne ba su da ilimi domin har kullum in aka ce ga keɓantattu a cikin al'umma su ake sa ran su kasance sun fi kowa hankali sun fi kowa natsuwa sun fi kowa hangen nesa sun fi kowa fahimtar abin da ya dace to idan ya kasance su sun zama lalatattu to kaga sauran waɗanda ba su ba su aka fi tunanin su zama sun lalace shi yasa duka wani abu wato na gyaran al'umma yana da kyau ya fara wato shugabanni su gyaru idan shugabanni suka gyaru to wannan zai bayu zuwa ga gyaruwar waɗanda suke mabiya amma idan shugabanni suka zama lalatattu to kaga ba za ka yi mamaki ba dan kaga na ƙasa shi ma lalace idza kana rabbul bait bil dufi dariban fashimatu ahli al bait kulluhum raqsu idan mai gida zai kada dindufa kaga sauran yan gida kuma sai su ta rawa sheke sheke kidan da kansa to saboda haka ake bukatar koda yaushe a samu shugabanci a komai a samu shugabanci na kwarai ta fuskar siyasa ce ta fuskar addini ce fuskar ilimi ce ta fuskar zamantakewa kowane bangare yana da kyau a samu shugabanci mai kyau domin wannan zai taimaka wajen gyaruwar na ƙasa to Allah ta'ala yana gaya musu cewa a bisa wannan tafsiri na cewa kar kana fariqun ana nufin malamansu cewa ga malamansu yadda suke to ya za ku sa rai za su imani ga malaman nasu ba yadda suke wanda su ya kamata a ce sun fi hankali amma sun kasa ganewa to ya za ku yi tsammanin waɗanda ba su kai su ilimi ba su gane to wasu malamai suka ce alfariq anan abinda ake nufi ana nufin mutanen nan 70 wanda annabi Musa alaihi salam ya zabe su waɗanda aka ambace su a cikin suratul a'raf wa ikhtara Musa qaumahu 70 rajulan li miqatina da annabi Musa ya zabe su domin su je wato wa'adin Ubangiji ta'ala da yayi da annabi Musa alaihi salam waɗanda suka faɗi wannan maganar daga cikin malamai ko Ibn Abbas akwai ruwaya zuwa ga Ibn Abbas akwai ruwayar da Muhammad Ibn Ishaq ya yi ta daga wasu daga cikin malamansa cewa banu Isra'ila sun cewa annabi Musa alaihi salam tunda dai Allah ta'ala bai bari mun ganshi ba sun ce arina Allah jahra kamar yadda muka karanta a baya ka nuna mana Allah mu ganshi ido da ido Allah ta'ala ya halakar da su saboda wannan tsawa ta kama su daga baya Ubangiji ta'ala ya tashi su to suka ce to tunda dai yanzu ba mu ganshi ba ya kamata ka roƙa mana shi ko da muryar sama mu shi in yana magana da kai mai zamana muna dan ji yadda dai za mu ƙara nutsuwa cewa lalle ba abinda kake faɗa mana din haka yake ka duba ba shi ya kubutar da su daga fir'auna duk ayoyin da aka yi ta nuna musu a hanya na tsagewar ruwa da gamam da almannu was salwa duk bayan sun gama ciye-ciyen nan nasu da jin dadin su kuma yanzu sai sun ga sai tunda kuma ba za su ga Allah ba to kun ce a nuna muku Allah wanda ya zama tashin hankali kun ga mutuwa wasu ku sun mun mutu ya kamata ku hakura cewa eh da gaske abin nan ake ba wasa bane to shine suka ce a dan ba su dama su ji maganar nan suka ji magana za su ƙara nutsuwa cewa eh shi lalle abin da yake ga musu daga Allah yake samuwa. To shine Allah ya umarce cewa a gaya musu su yi tsarki, su yi alwala, su yi sujjada. Shine aka zaɓi mutum 70 wanda aka tafi da su miƙati, kamar yadda Ibnu Abbas da kuma ruwayar Muhammad Ibnu Ishaq da yace ya ji wasu malamai suna faɗa. To da aka je aka saukar musu da al-dabab ko al-gamam, wato girgije, gurin yayi duhu. Allah ta'ala ya yi magana da Annabi Musa ya bashi dokoki kaza da kaza da kaza da kaza, suna ji. To shine da aka dawo, idan Annabi Musa alayhi salam ya ce wa mutanen da aka bari a gida, aka zo aka same su, Annabi Musa ya ce to Allah ya ce ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza, sai su ce eh ya faɗa amma cewa in kun ga dama. Allah ya ce ku bar kaza ku bar kaza, eh haka ya faɗa amma ya ce in kun ga dama. Saboda haka in kun ga dama ku yi, in kun ga dama ma kar ku yi. To wasu malamai suka ce waɗannan su ne Allah ya ce wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalama Allahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu. Sun ji maganar Allah, sun fahimce ta, abu kaza ake so su yi, abu kaza kada su yi, amma da aka zo sai suka canza maganar, suka ce eh Allah ya ce ayi kaza amma ya ce in an ga dama, a bar kaza amma fa ya ce in an ga dama, sai suka canza. Ibn Jarir al-Tabari, Sheikhul Mufassirin, ya fi karkata zuwa ga wannan fariki, wato wannan fassara ta biyu, cewa yasma'una kalam Allah ba karanta at-taura ake nufi ba, ce sun da karatun at-taura kowa yana ji, amma nan cewa kai fariqun minhu, wani bangare daga cikin su. Fariqun minhum aka faɗa, saboda haka wani bangare daga ciki aka faɗa, amma ita at-taura ai dukan su an karanta, ana karanta musu at-taura. Don haka ya fi karkata zuwa ga wannan. Amma Ibn Kathir shi ya fi tafiya zuwa ga fassara ta biyu ko ta farko, cewa ana nufin malaman su, kuma ana nufin karatun at-taura, ana nufin karatun at-taura, saboda karatun at-taura kamar sauran karatuttuka ne a cikin mutane, ko dan ana masa karatu yana fahimta, ko wanda baya fahimta. Waɗanda suka fi kowa fahimtar abin da ake karanta su ne malaman, waɗanda kuma ba malaman ba sai dai su dogara bisa jawabin malaman. Saboda haka shi Ibnu Kathir a tafsirinsa ya fi rinjayar da wannan. Ibnu Ashur yana cewa ba wani wanda Allah ta'ala ya ji maganar Allah a wannan gurin ba Annabi Musa ba, saboda haka shi kadai ne ya ji maganar Allah, saboda haka shi ba bai karkata zuwa ga wannan ba. Amma da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi kan abinda Ibnu Jarir al-Tabari ya faɗa. Allah ya ce min ba'di ma aqaluhu, bayan sun fahimce shi. Wannan yana nuna maka karara cewa da gangan suke gurɓata ma'anar, ba wai rashin fahimta bane. Dan kada wani ya masu uzuri ma ya ce wataƙila ba su fahimta ba ne shi yasa suka ba da wannan ma'anar, a'a, bayan sun fahimci abin. Kuma yana nuna maka duk abin da za ka fahimta sai ka nutsu ka ba da hankalinka. Allah ta'ala ya jingina fahimtar tasu zuwa ga al'akari, min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamu qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'i. Saboda haka in mutum bai ba da hankalinsa ba lokacin da ake gaya masa, ba zai fahimce shi ba. Don haka ita fahimta a larabci ake kiranta al-aql din gaba daya, a ce aqila shay'a qala shay'an idza fahimahu wa hum ya'lamun. Allah ya ce al-halin suna sani, ita ma wannan jumla ce haliya, dan a ƙara gaya maka cewa abin nan da suka yi fa da gangan suka yi suna sani, ba wai rashin fahimta bane, a'a, su'ul qasd ne, ba su'ul fahmi ba, mummunan nufi ne. Da dama abubuwa guda biyu su suke sa a karkace hanya, ko dai su'ul fahmi ko su'ul qasd. Su'ul fahmi yana da sauki, domin in mutum aka yi masa bayani ya fahimta shikenan, amma shi su'ul qasd wani yana da matsala. Mutum ya zama na tun daga zuciya daman ba wai gaske da yake so ba, to wani lokaci abu biyu yake haduwa, su'ul fahmi da su'ul qasd. Daga mutum baya da fahimtar abun da ake faɗa masa, sannan kuma baya da kyakkyawar zuciya, tun daga zuciya kuma daman ba a shirye yake ya gane ya karɓi gaskiyar ba, ko da ya gane ta. to yau zaka samu mafiya yawancin batattunmu sun hada duka biya duka wadannan sihobin guda biyu akwai su'ul qasdi akwai kuma akwai su'ul fami akwai kuma su'ul qasdi to wadannan sihobi in suka hadu suka samu tamakkuni a cikin zuciyar mutum to wanda ya gama halaka ya gama halaka haka Allah ta'ala ya ce min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun alhali suna sani wato suna sane da abin da suke yi ba daidai bane wanda ya nuna cewa sun san abin da suke fada kuskure ne ko fahimta su kuskure ce sun kuma san daidai din menene daidai din sun san shi don haka kaga babu maganar kai musu uzuri da cewa ko mantawa suka yi ko basu fahimta bane ko jahilci a'a fasikanci ne da saban Allah da ganganci wannan duk dan a yanke maka dukkan wani abin da zaka saman musu na uzuri akai ta kawo wannan kaidi yasma'una sun ji min ba'di ma aqaluhu sun fahince shi wa hum ya'lamuna kuma sun suna sana abin da suke yi na canza shi to duk mutanen da suka gaji irin wannan sifa duk mutanen da za su gaji wannan sifa to kada kai sa rai ka sa kwadayin cewa za su yi imani domin waɗannan da ake magana a kansu Yahuda wannan waɗanda suka yi wannan abin imma dai iyayensu ne ko ƴaƴansu ne ko ƴan uwansu ne ko ƴaƴan babbanninsu ne kuma galibi abinda za a fi tunani shine halayyarsu za ta zama ɗaya ɗabi'unsu za su zama makusanta da juna kamar yadda Allah ta'ala yake gaya mana annabi Nuhu alayhi salam yana cewa wala yalidu illa fajiran kafara annabi Nuhu ya gaji shekara wajen 50,000 yana ta wa'azi amma abin ya ki cinyewa kafircin yana ta ci gaba Allah ta'ala yayi addu'a Allah ya halaka wannan al'umma yace saboda ba wanda za su haifa nan gaba ma sai wanda yake fajiri mai yawan kafirci الراغب الأسفهاني كما فدر الله ده يكي تشا وهم يعلمون الحال سنا سني يكي تشا وانن اكوي تنبيه اكوي فدكروا ده الله يكي كركشن wannan gaba وهم يعلمون تشا ليس المانع للانسان من تحر الايمان الجهل به فقط bal yakunu inada shahwatin yace ba wai kawai abin da yake hana mutum ya gane gaskiya ya bi ta kawai jahilci ne kadai ba wai kawai jahilci ne kadai ba a'a taurin kai irin na sha'awa abin da zuciyarsa take so saboda haka sai ya taurare a kansa don haka waɗannan da suka ki imani ba wai kawai saboda sun jahilci abin bane a'a taurin kai ne da kuma abin da suke bi na san zuciya الراغب الأسبهاني يكار كاوا يكي تشواتو تاي وني يتنبيا يكي تو دمي نيني دم ودنن سن چنز مغرر الله سن فهنچيت سن جيت سن فهنچيت سن چنزا تا ميزي سا أفتد ثمان انچي واسولا زاسي إيماني دو من كسن چي وروسو سنجي تولن كي باشيكي رونو كما سولن غبادا سوما زاسي تولن كبا زاسي كي يدا وشيني القفال الشاشي wadai daga cikin malaman Shafi'iyya yake bada ansa yake cewa zai yi ya kasance ma'anar da ake nufi anan waɗannan yaya za su yi imani tare da cewa addinin su suna karɓarsa ne daga mutanen da suke jin maganar Allah amma da gangan su canza ta bayan sun fahimce ta don haka abinda suka canza din nan na maganar Allah suka gurɓata fassararsa suka ma gurɓata lafazinsa ai shi za su koyar da sauran waɗancan da suka ji suka fahimta amma suka gurɓata ai su za su koyar da na ƙasa su kuma na ƙasa daman su suke bi abinda suka ji sun faɗa da shi suke aiki don haka ba za su saurari maganar kowa ba kuma bayan ga abinda malamansu suke gaya musu kamar ka ce yaya za a yi wani da mai ya gane bayan wani ne malaminsa abinda yake rufe bayan a gurinsa yake karɓar abinda zai addini da shi yaya za a iya fahimci abinda za ka faɗa masa na gaskiya dan haka shi ba baya yadda ya karba gurin kowa to haka nan sauran idan waɗannan sun ji sun gurbata abin da suka ji kuma su ne malaman su za su karantar to kaga waɗanda suke mabiya karshe a hakan za a yi ta tafiya akan barna sannan kuma idan ya kasance wanda yake da wani bangare na ilimi su ne waɗannan malaman na Yahudin waɗanda suka ji maganar Allah suka fahimce ta suna da wani bangare na ilimi amma sun ki yadda su bi gaskiya ina ga wanda ba shi da komai bai san komai a ilimance ba kaga in har waɗancan masu ilimin za ka fidda ƙauna akan su bi gaskiya to min babu aula wanda ma bai san komai ba shi ka fitar da ƙaunar cewa zai yi imani yana daga cikin fawaid na wannan aya wanda duk ya kasance bai yi imani da abin da yake na zahiri ba wato hujja da take karara aya ce ta alqur'ani ga ta nan nassi ne karara miƙe totar a fili babu wani ihtimali amma ya cije ya ce ba zai yi ba to ina kake sa tsammanin in ka kawo wani nassin da sai malamai ne ke iya gane irin shi ya zai yi imani ba zai yi imani tuma da aka yi ta karanto wasu ayoyin alqur'ani inda Allah ta'ala yake nuna ilimin gaibi shi kadai ya sani ka kawo masa duk ayoyin alqur'ani da suka zo akan wannan wanda suke karara ba wai ihtimali gare su ba kun la ya'lamu duk duniya kalmar la ya'lamu fasarata daya la ya'lamu al-ghaiba la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al-ghaiba illa Allah amma shi ce a shi bai da wani ma san gaibi qul la a'lamu li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair قل لا اقول لكم اني خزائن الله ولا اعلم الغيب فقل انما الغيب لله انما الغيب لله تو كا غما كا مسا wannan ayar ce shi bai yadda ba to yanzu aka koma hadisi ai kaga ya riga inda har ka gama waɗannan ayoyin duka yace shi bai yadda ba to in kana shiga hadisi ce wanda da hadisan ku ne tunda alqur'anin kaga ai ya yadda nashi ne kuma ya san ba ƙarya kake ba ayar haka take kuma duk duniya haka za a fassara ta to saboda haka wanda bai yi imani da abin da yake zahiri ba to zai yi wa abin da yake ya dan koyu kuma ya yadda da shi Allah ta'ala yace afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu bayan fa sun fahimta amma sai su bankara shi to ya za ku kuma sa ran za su yi imani sannan a cikin wannan aya a cikin wannan gaba yasma'una kalam Allah wannan ya nuna cewa Allah ya takallamu Allah yana magana kuma wa anna kalamahu bi sautin masmu' yana magana da sautin da ake ji yasma'una kalam Allah ba ka Allah ce me suka ji kalamullah wa in ahadun min al-mushrikeena istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah saboda ka Allah ya takallamu bi sautin masmu ya takallamu bi harfin wa sautin masmu wannan ita ce aqidar ahlus sunna aqidar ahlus sunna shine Allah yana magana sifar qasifatul kalam a gurin Allah bi itibari ahadihi daidaikun maganganun sifa ce fi'iliya باعتبار ان الله سبحانه وتعالى متصف بها في الازل والابد صفه ذاتيه اذا كدوبي كسانچور الله تعالى يا صفنتو صفه چي تاشي تا ذاتي ازلا وابدا ان اكا چي ازلا ana nufin tun farko da man can babu wani lokaci da Allah bai sifantu da magana ba babu wani lokaci da za a ce Allah bebe ne ko kurma ne saka azalan da ba ya sifantu da magana sannan wa abadan shine har abada ubangiji ta'ala zai ci gaba da sifanta da wannan sifa ce ta kamala babu wani lokaci da zai wafinta daga sifar kamala daka ubangiji ta'ala in ka dubi sifar zance a matsayin ta na sifa ce da ubangiji ta'ala ya sifantu da ita azalan wa abadan fa huwa fal kalamu min sifatihi min sifatil fi'liya abinda min sifatil dhatiya sannan kasancewar Allah yana magana da wanda yaso a san da yaso da abin da yaso sifa ce fi'liya domin ita sifa fi'liya shi da ana nufin Allah yana yin ta bi ikhtiyarihi sanda yaga dama da wanda yaga dama a inda yaga dama da abin da yaga dama kamar yanda yayi da Annabi Musa alaihi salam yayi magana da Annabi Musa alaihi salam a inda yaga dama a sanda yaga dama sannan yayi magana da shi da wani abin da yaga dama shine at-taura yayi magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam a lailatul mi'raj yaga ya masa abin da yaga dama sanda yaga dama to duk abin da Allah ta'ala yake yin shi a san da yaga dama a inda yaga dama shi ake kira sifatullahi al-fi'liya al-ikhtiyariya to wannan ita ce aqidar ahlus sunna dangane da sifatul kalam sabanin aqidar ash'ariya da maturidiya da mu'tazila wanda suke cewa Allah baya magana da harafi baya magana da sauti kuma maganar Allah ba sifa ba sifatu fi'lin bace kamar sifa ce ta zati akwai sifatu zat kamar misali al-ilmu al-hayat wannan sifatu zat ne al-irada al-qudra sifatu zat ne babu wani lokacin da zaka ce Allah yana da ilimi da san da bai da ilimi ko in ya ga dama yayi ilimi in ya ga dama yake ilimi wannan su ake kira sifatu zat to su a gurin su al-kalam sifa ce ta zat sannan kuma ba sauti ba harafi yace cewa abinda Annabi Musa ya ji ba wai magana sai ya ji ba kai wannan doguwar magana ce babin ta shine littafa aqida da haka mutakaita anan wannan aya tana tabbatar da sifar Allah ta'ala sifatul kalam kuma Allah ta'ala ya sifantu da kalam kuma ana jin maganar Allah yace yasma'una kalam Allah kuma wannan aya tana nuna munin irin yadda Yahudawa suka rika jirkita maganar Allah sun jirkita abinda suka fahimta kasan akwai bambanci tuman da bai fahimci abu ba yayi masa wata fassara kuma bai fahimta ba yana da uzuri amma mutumin da ya fahimta kuma ya canza abin maganar babu shakka wannan abin yana da muni sosai jahili ana iya masa uzuri da jahilcinsa amma mai ilimi wanda ya fahimci abinda yake karantawa idan yayi canza abin da gangan to wannan babu shakka aikinsa yayi muni domin saban Allah yake yi karara ya san kuma saban Allah yake yi kuma ayat tana nuna mu mugun aiki na Yahudawa na canza maganar Allah kuma cikin wannan al'umma ma akwai wadanda suke aiki irin na Yahudawa shine su canza maganar Allah abinda ba zai yiwu ba a cikin wannan al'umma na tahrifi na canza maganar Allah shine ba za a iya canza lafazin ba Al-Qur'ani Allah Ta'ala ya tsare lafazinsa ya tsare ma'anoninsa ya tsare lafazinsa da kansa babu wani wanda zai iya daukan wani abu na Al-Qur'ani ya cire ko ya kara kuma ba san ba gane ba mutum ko karantawa yake in yayi kuskure to akwai wanda za su gane yayi kuskura ko da wawun ne zai canza da fa'un ko fa'un da wawu Allah ya sanya wannan a cikin kira za bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm don haka inda za a tattara masahib na duniya gaba daya duka a tara su gaba daya saboda kiyayya da jin haushin musulunci a ce yau za a wayi gari sun tara su duk sun kona su wannan ba zai batar da alqur'ani ba sai dai inda za a bi dukkan wani mahaddaci a duniya da babba da yaro da majje da mace da namiji da tsoho da tsoho da tsohuwa duk a hada su a kashe su to kaga wannan kuma ai ba zai yiwu ba ko bom din kare dangi za su saka sai dai duka kare gaba daya yanzu ka sa kare dangi su mu kare za mu mutu saboda haka dole a hakura a bar qur'anin haka nan saboda me ayatu bayyinatun fi suduril ladzi ba fi suduri ba saboda haka ya kasance shi ba za a iya jirkita lafazin sa ba ma'anarsa za a iya samun wanda zai jirkita ma'anar ya karanta ya bankara ma'anar ya yi mugun tawili amma shi ma Allah ta'ala bai zai kyale shi ba sai Allah ya tayar da wasu zarata da za su rika tuna masa asiri da ya yi kwana da wata ma'ana a ce a'a wannan ma'anar ba nan take ba saboda me saboda ga hadisin manzon Allah ya fassara aya saboda haka Allah ta'ala ya tsara alqur'ani ya tsara lafazin sa shi karan kansa ba wanda ya sani ma'anarsa kuma ya jingina da tsara ma'anarsa zuwa ga malaman wannan al'umma su suke tsare shi wannan shi zai nuna maka Allah ta'ala ya tsara addinin sa kowane lokaci hujjar Allah a tsaye take babu wani lokaci da za a ce babu hujjar Allah a doran kasa a ce mutum abin da ya ga dama in yayi yana da uzuri a'a a kowane lokaci akwai hujjar Allah tsaye alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama suna nan ana nuna mun lokaci yayi don haka zamu tsaya anan abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya yafe ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi